Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Barkamu saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfiul Hashim Gumel. Da ma sauran aboka aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin namu, Sarfiul ba mu kanun labarai.
Cikin wannan makon ne ma'aikatan bankin ƴan kasuwa na Kenya sama da 300 ne suka je yajin aiki a Sudan ta Kudu suna nema a ƙara musu albashi har sau 6. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa jami'in da ya bace a yankin Diyala na ƙasar Iraki tun watan Afrilu da ya wuce kashe shi aka yi. A jiya Talata ne manyan ƙasashe 4 daga cikin manyan ƙasashen duniya masu arzikin man fetur suka cimma matsaya na dakatar da hakomai da kaso 70 cikin 100.
Kanun labaran kenan. A majalisar dattijan Najeriya ta ce a dakatar da ƙarin kuɗin hasken wutar lantarki.
Wannan kamfanonin da suke raba wutar lantarki a Najeriya suna nema ne su cuci al'umma, suna nema ne su yi abin da bai dace ba shi.
A can jihar Borno ko wani bawan Allah ne aka kame yana sayarwa 'yan gudun hijira da tikiti, wai za a ba su tallafi? Ko ina samu wannan tikitin?
Tisu village yake chairman din ya ban daga baya the first time da ya dawo ya ba mu 500 of them da muka distributing ba mun tambaye shi yace ah ku ba mu wani abu mun ka muku a Abuja.
Haka kuma muna dauke da shirin demokradiya na sahabu Imam Aliyu, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Cikin wannan makon ne ma'aikatan babban bankin ƴan kasuwa na Kenya sama da 300 ne suka je yajin aiki a Sudan ta Kudu. Suna neman a ninka musu albashinsu har sau 6 domin su fuskanci matsananciyar rayuwar da ake fama da ita. Ma'aikatan sun ce suna bukata a ƙara musu albashi ne domin samu isasshen kuɗin da za su iya sayan kayan abinci wanda farashinsu ke ƙara tashi da sauran kayayyakin rayuwa waɗanda suka yi tashin goron zabi tun bayan da gwamnatin Sudan ta Kudu ta karyar da darajar kuɗinta a watan Disamba. Masu harkar kasuwanci da bankin sun faɗa a jiya Talata cewa ba wanda ya sanar da su wannan yajin aikin. Wani ɗalibi mai suna Peter Mayan ya ce ya zo bankin ne domin ɗaukar kuɗinsa don biyan kuɗin makaranta, amma hakan ya gagara. A makon da ya gabata ne jami'an ma'aikatar ayyuka ta Sudan ta Kudu ta rubuta wasiƙa zuwa kamfanonin da ba na gwamnati ba. Suna mai gaya musu da su ƙara albashi domin kaucewa hargitsin da ka iya ɓarkewa a ƙasar.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar cewa jami'in da NATO da ya ɓace a yankin Diyala na ƙasar Iraki tun watan Afrilu da ya wuce an kashe shi ne. An dai samu gawan wannan ɗan taliki ne mai suna Amir Alkasi tun watan Nuwamba, amma sai cikin wannan makon ne aka tabbatar cewa lallai shi ne. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi imanin cewa sojojin da ke yakar ISIL ne suka kama shi domin garkuwa suka kashe shi. Ana kuma zarginsu da laifin garkuwa da mutane da kisa da sauran laifuffuka daban-daban. Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya Allah wadare da abin da ya kira wannan mummunar kisa, ya yi kuma kira ga jami'an ƙasar Iraki da su tabbatar sun nemo waɗanda suka aikata wannan aika-aikan kana a gurfanar da su gaban shari'a. Amma wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na Iraki Jan Kubis ya ce ƙoƙarinsu na ganin sun nemo Alkasi ya ci tura. Ya ci gaba da cewa sun kwashe watanni 9 suna fafutukan nemansa daga ƙananan hukumomi har zuwa na tarayya domin tabbatar da ganin an dawo da shi ga iyalansa, amma hakan bai samu nasara ba.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata ne manyan ƙasashe 4 daga cikin manyan ƙasashen duniya masu arzikin man fetur suka cimma matsaya na dakatar da hakomai da kaso 70 cikin 100 biyo bayan faduwar darajar man a kasuwannin duniya. An cimma wannan yarjejeniyar ne tsakanin ministan mai na Rasha da takwarorinsa 3 na kungiyar ƙasashe masu samar da mai a duniya wanda suka haɗa da ƙasar Saudiya, Venezuela da Qatar. An da yi taron ne a Doha, babban birnin Qatar. Yau Laraba ne za a dai ci gaba da wannan tattaunawa wadda za ta hada da kasar Iran da Iraki a birnin Tehran. Duk da yake ba lalle bane Iran ta amince da wannan bukata da za ta hana ko rage mata hakar mai. Biyo bayan jinya takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya da sauran kasashe suka yi mata a kokarin dakatar da shirin nukiliyar ta. Wannan yarjejeniya da aka cimma ta dakatar da hakomai baya daga cikin manufofin Saudiya watannin da suka wuce farashin mai ya fadi warwas a duniya amma Saudiya ba ta yi wani kokarin rage ko dakatar da hakoman ba saboda ta tilastawa kasashe masu samar da albarkatun mai su rage tasiri a kasuwannin mai na duniya.
Shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya ce zai yi matukar wahala a samar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Ya kuma zargi Turkiya da Saudiya cewa wasu kasashe ne ke zuga su daga bayan fage. Yayin da yake magana a birnin Damascus, Assad ya ce Turkiya da Saudiya sun makara kafin aikawa da sojojinsu zuwa Siriya. Ya ce amma suna biyayya ne bayan da aka umarce su. Don farkon yakin da ya kwashe shekaru biyar ana yi a Siriya ya zamanto a irin duniya. Baki ɗaya dai Turkiya da Saudiya na cikin sauyin yaki ta sama da Amurka ke jagoranta a kan ISIS da ke yi a Siriya. Sun kuma nuna sha'awarsu na aikawa da sojojinsu ta ƙasa amma har yanzu ba su aika da ko soja ɗaya ba. A halin yanzu kuma Turkiya ta kai wani hari ta sama akan mayakan Kurdawa da ke arewacin Siriya. Ta kuma yi gargaɗi da cewa idan har Kurdawan ba su janye daga inda suke ba wanda yake kusa da iyakarta to za su ga fushinta.
Daga ƙarshe a jiya Talata ne hukumar lafiya ta duniya WHO a takaice ta ce dole ne kasashen da ke fama da barkewar annobar zazzabin nan da ake kira Zika su nemi hanyoyin da za su yaki cutar kamar ta hanyar amfani da saurayen da aka sauya musu halitta. Ta sakin sauro namiji da aka sauya masa halitta domin haduwa da sauro mace hakan yana kashe duk wani kwansu da za su haifar. An dai yi amfani da wannan hanya tsibirin Cayman da Panama. Ganin yadda wannan annobar ta Zika take hukumar lafiya ta duniya na karfafawa kasashen da ke fama da cutar da abokansu su kara kaimin amfani da sabbin tsofaffin hanyoyi da tsofaffi da sabbin hanyoyin kare kai ga sauran. Amma masu rajin kare muhalli na ganin yin amfani da saurayen da aka sauya musu halitta domin kashe sauraye ba abin yi bane. Suna mai cewa yin hakan zai iya kashe su baki ɗaya saurayen. Saurayen ne dai ke yaɗa wannan cutar ta zazzabi da ake kira Zika. A jiya Talata ne hukumar tantance magunguna da abincin Amurka ta bayar da shawara ga mutanen da suka ziyarci kasashen da wannan annoba take da kada su bayar da gudunmuwar jininsu har na tsawon akalla makonni hudu.
Labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya inda majalisar dattijan kasar ta bada umarni na dakatar da batun ƙarin kudin hasken wutar lantarki. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan da majalisar dattawa ta bada wannan umarni na a cire ƙarin kudin wuta da hukumar kula da kamfanonin bada wutar lantarki ta yi, sai ta ce wa kwamitin ta da ke kula da makamashi da harkokin kwadago ta kira taron sauraron ba'asin jama'a domin yin nazari akan batun. Sanata Suleiman Nazif shine ke shugabantan kwamitin makamashi da harkokin kwadago a majalisar dattawa.
Wannan kamfanonin da suke raba wutar lantarki a Najeriya suna nema ne su cuci al'umma, suna nema ne su yi abin da bai dace ba. Shi yasa na yi kuduri wanda ya shigo da gaggawa a majalisa a karkashin sashi 42 na dokan majalisa da sashi 52 na dokan majalisa wanda ya bada dama in akwai abin da ya dami al'umma ka shigo da shi da gaggawa. Zai na shigo da shi gaggawa domin mun yi alkawari da talakawa cewa za mu kare musu haƙƙinsu da mutuncinsu kuma kuɗin lantarki ya yi yawa dole a rage shi ya koma farashin shi na da.
Kana ganin ita hukumar kula da kamfanonin nan masu rarraba wutar lantarki za su bi umarnin ku kuwa?
Ai dole ne su bi umarnin majalisa. An ba wa kwamiti na cewa na bincike su gaba daya, sannan na kira al'umman Najeriya, na tuntuɓi al'umman Najeriya bugu da ƙari, na ƙara da kiran ita kanta hukumar da take duba take kula da su wa'annan kamfanonin su ma na kira su na yi kyakkyawan bincike a ƙarƙashin wannan kwamiti din namu domin mu bincike mu fitar da gaskiyar magana kuma mu kawo gyara da kuma abin da talaka zai iya biya.
Kamar yaushe kenan muke sa ran zaka bude wannan dandalin?
To insha Allah gobe nan nake kyautata tsammanin zan kara kiran su kansu wa'annan kamfanonin da kuma shugabannin wa'annan hukumomin mu sa rana amma insha Allah nan da sati daya in Allah da za a fara wannan hidima din gaba daya.
Ya masu ruwa da tsaki ke kallon wannan yunkuri da majalisar dattawa ta yi tambayar kenan da nayi wa Muhammad Jamo shugaban kungiyar bada tallafi ga yan kasuwa ta ƙasa.
Wannan abu ne wanda da yan kasa za su yi farin ciki da shi saboda a yanzu kansa yan kasuwa suna ta kokari su ga ma ta ya za su samu da dai wutar ta karu amma ta wajen farkar fanni na masana'antu da sauransu abun har yanzu bai isa ba, to babu yanda za a ce kuma an zo ana maganar karin kudin wuta bayan abun ma bai isi jama'a ba. To wannan abun da majalisa ta yi abu ne wanda yan kasuwa suna farin ciki a gare shi kuma muna kuma fatan Allah ya ƙara karfafa musu gwiwa a kai.
A farkon watan nan ne hukumar kula da kamfanonin bada wutan lantarki ta yi ƙarin kuɗin wuta da ya kai kashi 45 cikin 100. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Lallan shugaba adali me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama. Lallan shugaba adali me sirrin zaman lafiya.
To a can jihar Borno kuma jami'an tsaron farin kaya ne wanda ake kira Turanci Nigerian Security and Civil Defense Corps suka cafke wani mutum yana sayarwa yan gudun hijira da form domin wai za a ba su tallafi. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense da ke jihar Borno sun gurfanar da wani mutum ɗan shekara 50 ga manema labarai da suka ce sun kame shi na saida form ɗin jabu ga ƴan gudun hijira da ke garin Maiduguri da sunan zaka masa tallafi daga babban birnin tarayya Abuja. Jami'an tsaron farin kaya sun ce sun dai kame wannan ɗan gudun hijiran ne a unguwar Meri da ke cikin garin Maiduguri bayan gano cewa yana saida wannan form ɗin ne na 300 ga kowane ɗan gudun hijira da kuma ba a san tushen yadda wannan form ɗin ya fito ba. Wannan form ɗin dai yana ɗauke da sunan Nigeria Network for Youth Science and Technology wanda yanzu hakan ke yawo a sansanin ƴan gudun hijira da sun za ta lafa waɗannan mutanen da suka jikata, amma wannan hukuma ce ta gano cewa wannan form ɗin na jabu ne kuma ana yi ne kawai don damfaran al'umma. Komandan Civil Defense na jihar Borno Abdullahi Ibrahim ya ce ya kamata mutane su ankara game da wannan form ɗin da ke yawo a irin waɗannan sansani kuma waɗannan sun shirya ne kawai don damfaran al'umma.
Abin da yake ya fuskanci cewa waɗannan mutane da bala'i ya faɗa kansu aka zo suna cikin wannan camp sai ya je yana saida musu slip naira 300 cewon in suka ga da wannan abun za su samu abinci, za ka kawo abinci daga Abuja a basu. To kaga mutum da ke cikin bala'i ya nemi 300 ya baka, yanzu ya shigo hannu ya faɗa mana cewon sun saida kusan 9,000 na wannan abun, sun saida mutane 9,000 kuma a cikin lissafi kusan miliyan 27 ke. Abokanan wanda faɗansa wanda suka yi sashi aikin ɗaya ma ya gudu yana a kara Ghana ɗaya kuma suna wasu jihohi muka kama su kuma hukunci zai hau kansu.
Shi ma dai wannan mutumin da ake zarga mai suna Bukar Ladan ya dai bayyana yadda wannan kace ya shigo hannunsa kamar haka.
Ina koban gidana ne so daya kawai naga wani civilian JTF chairman na sector 8 ina ji tashan bama ya zo da wani mutum gajere haka sun zo sun same sun ce wannan ya dawo da slips na abunan ne IDPs suna so su kawo su raba abinci. So ni kuma IDP ne kuma akwai wayansu mutane a cikin gidan da nake sun kai 300 of them duk su abuna IDPs ne from different local governments. Ni daga bama nake ya dawo ya ba si civilian JTF chairman din ya ban daga baya the first time da ya dawo ya ba mu 500 of them da muka yi distributing ba mun tambaye shi yace ah ku ba mu wani abu je ka muku a Abuja. So mun ce ya za mu yi wani abu sai si civilian JTF chairman din da shi babarin sun ce abun da za a yi ayi kokari a tara ko 200 ko 300 a samu wanda zai kai ni Abuja in su karba. Dan muka bashi 16,000 naira sai ya ce shi in ya je ma zai samu dawa don mutane manya mutane can za su bashi su dawo. Akwai lokacin da sun kawo ni nan ma waya na arife so wani intelligence ya ce mun ka bude kai abunan comforting matanka da na bude na ga message ya shiga. So message nan shi mutumin da ya kawo mana ya ce shi wannan mutum Umar Ardo shi ma a member ne daga Abuja shine yana bashi slip din yadda ya fada. Slip din ya kai 9,000 amma yanzu babu. Wanda ya saurani yake last time sun ce mana December first week sun ce possibly za su kawo 15 December foodstuffs raba. So mun dakatar first week of December ba mu sake bayarwa ba. Agents din suna sayarwa yadda naji amma personally wanda na bayarwa mutanen gidan mu complete na ba su kyauta ne. Kuma akwai agents akwai wayansu mata wanda suna zuwa shi yaron da ya kawo mun slip din ya kawo wayansu mata as agents su suna raba kuma akwai wayanda sun dawo suna anguwa mu wanda sun san IDPs na suna zama cikin gari diyawa so wayannan su ne mun doke su agents kuma mutanen Abuja yadda suka gaya mana za su doke su aiki rokocin da sun kawo footstop suna raba wa mutane
irin waɗannan mutane sun ƙara yawaita a jihar Borno ganin irin halin da mutane suka shiga da kuma yake neman tallafin gaggawa Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To kada a shagala ana tada sashen Hausa ne na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba
Demokradiya a yau Cikin shirin za mu duba makomar ƴan Niger fiye da miliyan 1 da rabi da aka yi rajista ba tare da katin sheda ba a zaben da za a yi Lahadin nan mai zuwa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau saura kwanaki hudu kamun ƴan Niger su tafi rumfunan zabe domin babban zaben kasar. Amma na hakan a daidai lokacin da surutai suka tashi dangane da makomar ƴan kasar su fiye da miliyan 1 da rabi waɗanda aka yi rajista zabe ba tare da katin shedar ko susuwa ne ne ba. Amma aka yi amfani da shaida kamar waɗanda suka san mutanen wajen yi musu rajista. Yanzu ƴan hamayya sun fara tada jijiyar wuya duk da cewa wasu rahotanni suna nuni da cewa ai ƴan hamayyar suna daga cikin wakilan kwamitin kuskuremar kundin rajistar masu zabe. Gashin fitar da Sulaimu Mumini Barma ya aika mana akan wannan dambarwar.
Mutane miliyan guda da 300,000 ne daga cikin miliyan 700,500 da ke rubuce a kundin rajistar zaben kasar Niger aka bayyana cewa akwai yiwuwar salasa samun kada kur'unsu a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar da za a gudanar a ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Bayan da binciken kungiyar OIF ya gano sun yi rajista ba tare da aiki da katin shaidar dan kasa ba. Taron majalisar tattauna al'amuran siyasa sai NDP da ya gudana a watan jiya ne ya zo da wannan labari saboda haka mahalartan da suka hada da wakilan jam'iyyun adawa da masu mulki da 'yan baruwanmu da shugabannin hukumar zabe suka shiga neman mafita kafin daga bisani shugaban majalisar ta sai NDP Prime Minister Birjira Fini ya tuntubi kotun Conseil d'Etat domin ta fayyace matsayin waɗannan mutane a dokance kamar yadda Abubakar Sabo na jam'iyyar PNDS mai mulki ya jaddada
ba ta yi wa ADB a cikin zabe miliyan guda da 180,000 a ce haka nan kaskaskas ba su zabe cikin miliyan 7 da rabi kuma sai mun ka diba a cikin dokoki na ƙasa babu dokokin da sun ka hana a ce a doki wannan hukuncin koko wannan aritekin da sai ni ta doka
sai dai Alhaji Ali Maman da ke magana da yawun kawancan kofa na jam'iyyun hamayya ya ce
wannan mataki da ake san doka ba mai daukuwa bane ita kanta sani ta san aikin ta tana aiki ne da dokar ƙasa me yasa ta cewa prime minister ya tambayi cour constitutionnel saboda ita ma kanta ta san abun yana da tangarda dan wannan tace a tambayi cour constitutionnel
a tunanin ku waɗannan mutane miliyan guda da rabi da suka yi rajista ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon card identity magoya bayan jam'iyyun da ke mulki ne
to kai ka ce miliyan guda da rabi amma mu ina nan a gaba na aka yi prime minister yace sun kai miliyan 2 muna ji an rubuta su ne cikin karkataccen hanya akan haka kuma ake so a ba su da shaida dan su yi zabe muka ce ba haka ya kamata a yi ba lokacin da aka rubuta su idan da gaske ake dan tun lokacin nan sun yi takardun mutanen
Farfesa Jibril Abarshi malamin koyar da aikin shari'a ne a jami'ar Yamai na tambaye shi abin da dokoki suka tanadar kan yi wa ƴan ƙasa rajista domin zabe
to can wurin rajista sai an ka ce to ana iya ma mutum rajista bisa kan ko da bai da carte d'identité ko bai da wata takardar da zai nuna akwai hoton shi kuma an tabbata shi ne zai iya yin shi da shaidu wa'anda za su tabbata shi ne yanzu can wajen zaben sai an ka ce to in za ka zabe sai kawo kart kai kana da kartin ka na zabe kuma ka kawo takardar da za ta nuna lalle kai ne in permi ne in kartin ne in passport ne duk da takardun da ya zamanto wanda za a tabbata kai ne da doka ta nuna wannan kin sai ya zamanto amince da wato shi wanda bai da karti waɗanda wannan za su nuna a tabbata shine shi kaka zai zabe yana iya yin zabe bisa kanin shaidun shine koko dai bai iya zabe
to amma mun samu labarin cewa hukumar zabe yanzu haka tana tsaka mai waya ko kuma ta yanke shawarar cewa an yi yan hamayya suna kukan cewa ana shirin za a yi magudi saboda an yi wa mutane kusan miliyan 2 wasu hukumar zabe tana cewa miliyan 1 zuwa miliyan 1 da rabi amma su yan hamayya suna cewa irin waɗannan mutane an musu rijistar sun kai su miliyan 2 waɗanda ba su da katin shaidan zama yan ƙasa amma suka kawo mutane suka tsaya musu a matsayin shaida aka musu rijista shin haka doka tace ayi wa irin waɗannan mutane rijista kuma mutane masu yawa haka
a to ita doka kamar da nace ma ta ce sai in kana da takardar da za ta nuna za a tabbata kai ne sannan dai kaka iya zabe da waga matsalar ta faru an kaga ai akwai mutane sun hi miliyan guda ko sun kai miliyan guda da rubi kamar da ake cewa waɗanda in an ka tsaya da doka a bisa kan wannan kin ba za su iya zabe ba saboda ba za su iya nuna takardar da za ta tabbata su ne ba sai an gwamnati ta tambayi sai sini da ta ga wannan matsalar ta faru san mai da wato magana wajen gwamnati ita ko gwamnati sai ta mai da magana wajen koti wanda ake ce ma conseil d'etat ta ce tana son ta ba ta ra'ayi bisa kan washin ana iya zabe bisa kan mutum da shaida sai wannan kotin ta ce ta ba da ra'ayi ta ce lalle wato majalisa ta yi mantuwa ne da wato ba da bayani bisa kan zabe bisa kan shaidu tana yiwa a yi shi
akwai doka wacce ta yadda da haka idan akwai doka ta yadda da haka me zai sa waɗanda aka amince wa su yi wannan zabe gwamnati ba za ta ce mu muka yi muku dama ku yi zabe ba saboda haka dukansu su zabe gwamnati
a'a gwamnati ba ta iya faɗin haka nan saboda hanyoyin zabe hanyoyi ne waɗanda ya kamata sai dokar da majalisa ta yanke ta aje dan majalisa dokoki ita ce adda hanya ta wato ta shunhuda doka ta ce wa na yi mantuwa bisa kan fanni kaza zaben shaidu yanzu zan zo wa in yi zaman taron da za ni kawo bayani bisa kan wannan mantuwar da na yi
to
me ana an kai haka nan kin
to saura kwana hudu ai zabe har yanzu ba ai wannan zama ba kana je za ai wannan zama
ba za a yi wannan zama ba saboda kaga an ka ce za a yi wannan zama can dokar sai dai yawo ECOWAS kenan ta nuna cewa duk in za a ma dokar zaɓe kwaskwarima cikin wata 6 da sun kai saura kamar a yi zaɓe ya kamata ya zamanto kwaskwarima ce wadda duka ɓangare biyu na adawa ɗaya na abin da sun yarda da shi
to
ɓangare biyu na siyasa sun yarda da shi
to
ina ji siko bisa ga wannan kin wato wannan jituwar ba za ta samuwa ba shi yasa ba ka zancan a ce a kiran yau majalisa ba kai zaman taronta
to yanzu ganin tunda babu wannan doka ina mafita game da wannan matsala su a ɓangare guda ƴan hamayya suna kukan cewa waɗannan mutane masu yawa haka hanya ce ta yin maguɗi ita ko gwamnati tana cewa a'a ba haka maganar take ba ita hukumar zabe kuma tana nuna kamar ta goyi bayan ayi wannan zabe
cikin halin da ake yanzu wato ga kowa ya kamata shi kashe kunne saboda red da za a fara zabe in dai hawan ga zaman da ake ciki ya kai har da an kai zabe ba samu wato ba walwala wannan rikici ba red da za a zabe za a samu mu'an za su zuwa ba su da karti su ɗan adawa sun ce busu yarda ba can hukumar zaɓe ta ce za a zartar da wannan za a tafiyar da wannan aiki cikin babu karti don ƙaƙane za a yi wannan sai da zaɓe ne za a sanin ko za ta walwalewa
to Farfesa Jibril a bar shi sai mu ce da kai mun gode ƙwarai da gaske kafin mu sallama ban sani ba kana da wani ƙarin bayani da kake so ka yi mana dangane da wannan al'amari
ƙarin bayanin da zan yi shi ne ni sai in ce ya kamata a yi Allah wadda da cikin halin da ƙasashenmu suke zamanin ciki a ce bayan an samu mulki shekara 57 a ce har yanzu a ce kamar kasar Niger kamar waga a ce kasa kamar wannan bayan ta samu mulkin kanta tun shekara 57 har yanzu galibi ɗan kasar ta ba su iya tabbata su ne kaga wannan ya zama wato an yi zaman kara zuba ne kenan zance
ganin kwanaki kacal suka rage kamun wannan zabe na tambayi mallam Dalladi Abdullahi masanin ilmin taurari ko ta ina taurarin suka karkata dangane da wannan zabe na Niger
da alama da ita jam'iyya ne za ta iya durewa
to
za ta iya tabbata amma dai za ta wujjiga
na'am
za ta wujjiga saboda ina fama da matsala ta ekonomi gaskiya
eh
matsalar kuɗi yana taba su kuma abin da ya tabbu da ke ubai ta ga ta resolve kenan to wannan shi zai janye musu abubuwa amma da alama dai zai dan amfani da kuɗi shi ita gwamnati ne ce
to
za ta amfani da kuɗi sosai kuma wannan shi zai janye musu ta samun alamar nasara gaskiya
to Masu aro iya abinda kuma ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Suleiman Mumuni Barma da Farfesa Jibril Abarshi na jami'ar Yamai da Malam Dalladi Abdullahi da kuma Kiba Hido Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madallah kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga wannan sakon.
Nakasa
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 ba kasawa ba
yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan radio a Najeriya sannan kuma baya gani ko kadan
a lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara 6 zuwa 7 ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani
kai har malam Buryabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya kai primary kai secondary daga nan kuma fa
sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic
bayan mutun yayi degree a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka
jahar Akwa Ibom domin yi wa ƙasa hidima
daga nan ka tabirki da karatun ne koko
sai na je jami'ar Manchester da sar Ingila na yi master a digital communication
to aiki kuma fa
na fara aiki da nan gidan radio Nigeria Kaduna a shekara ta 2006
iyali fa
ina da aure da yara
turka shi lallai na kasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun na kasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce
wato faduwa ne da kan dorowa
inji ne ya buge ni nan wurin
kwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar na kasa
uwa tana da ƴaƴa waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya
kasance da shirin na kasa ba kasawa ba a kowace rana Alhamis a shirinmu na karfe 8 wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa
na kasa
ba kasawa ba
to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice
Ladan a takaice cikin wannan makon ne ma'aikatan babban bankin ƴan kasuwa na Kenya sama da 300 suke yajin aiki a Sudan ta Kudu suna neman a ninka musu albashin su har sau 6 domin su fuskanci matsananciyar rayuwar da ake fama da ita ma'aikatan sun ce suna bukata a ƙara musu albashi ne domin su samu isasshen kuɗin da za su iya sayan kayan abinci da sauran kayayyakin rayuwa waɗanda suka yi tashin goren zabi tun bayan da gwamnatin Sudan ta Kudu ta karye darajar kuɗinta a watan Disamba Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa jami'in da ya bace a yankin Diyala na ƙasar Iraki tun watan Afrilun da ya wuce kashe shi aka yi an dai samu gawar jami'in mai suna Amir Al-Kaisi tun watan Nuwamba amma sai cikin wannan makon aka tabbatar da cewa shi ne
to mar Allah zakai ta tun labarin mu kawo ƙarshen shirinmu a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga abokin aikin mu wato Usman Ahmed Kabara na rasuwa mahaifinsa Sheikh Ahmed Al-Kanawi wanda ya rasu yana shekaru 68 a can gida Najeriya ya rasu ne jiya Talata a garin Kano Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin yanzu kuma Ahmad don kuwa da kuwa a nan sashin Hausa musamman shi Sarfil Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa sai Chuba Hero Diodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu wato Nick Avenoff ni Lada Ibrahim ke cewa sai mun dawo muku anjima da shirinmu na hantsi